أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاشدة قوتا ترى وتر رمضان هجرا منزل الله صلى الله عليه وسلم دك أورانسا دك مكة زوى مدينة dubu 1434 muna nan a aya ta farko cikin suratul talaq na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiy idha talaqtum nisaa fatalliqu لعدتهن
akwai wanda zai shiga addinin musulunci kana so zaka shiga addinin musulunci kana so zaka musulunta kai ne kake son musulunta ko wani ya matsa ma to zan gaya maka kalmar da ake shiga addinin musulunci da ita in ka amince ka zama musulmi أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abinda kace da larabci kace daga yau na yadda na aminta ba wanda ya kamata a bauta masa da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kace ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da haka kuma annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ka yadda da haka to yaddarka ita ce musulunci me sunanka ha kogire kogire to a bashi dai kuma me sunanka ka ji ma yana da wahalar fada wane suna kake so irin namu na musulmi a musanya maka da shi don ka saje da mu Allahu Akbar yace daga yau a cire mai wancan suna wanda ba shi da dadin ji a musanya masa da sunan Abubakar Siddiq to ka zabo sunan dan aljanna ka zabo sunan al-khalifatul awwal ka zabo sunan babban abokin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk wata siffa ta nagarta to Abubakar yana da irinta babu wani abu da za a daga alqur'ani a ce wannan abun nagarta ne face sai ka dubi irin sa a cikin halin sayyidina Abubakar saboda haka Allah ya baka hali irin na Abubakar Siddiqu Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci daga wani yanki ka fito ina tilde tinno can cikin gari ne ko waje okay to mutumin tinno barkanka da zuwa addinin musulunci akwai yan committee mu maza da mata wanda mun tanade su mun shirya su mun kintsa su suna da ilimi na kowane bangare da ake bukata domin kula da irin ku da ba su ilimi da tarbiya da koya musu sana'a domin su ci gaba da wanzuwa a cikin addinin musulunci don haka yan committee mu yanzu za su karbe ka za su tattauna da kai ragowar tambayoyi da sauran abubuwan da mutum zai yi in ya shigo addinin musulunci duk su za su yi maka bayani na wanka na kaza da sauransu haka muna fata Allah ya tabbatar da kai a musulunci. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
الله سبحانه وتعالى بين يكرا النبنسا منزنسا جكادنسا ما في درجة ما في أوكاكا ما في جرمر halittun Allah baki daya yace na kasance annabi tun annabi Adam yana kashi a cikin yumbunsa da tabo yace ni ne shugaban ƴan Adam tun daga kan annabi Adam zuwa koma bayansa suna karkashin tuta ta ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam mun yi bayanin hikimar da ke kunshe cikin kiransa da wannan harfin nida da kuma kiransa da annabiyu ko annabi'u wanda mun yi bayani a baya annabiyu ma'khuzun minan nabwa almakanul murtafi annabu ma annabi'u ma'khuzun minan naba'i muka ce annabi duka ya hada waɗannan abun guda biyu akwai daukaka akwai kuma bashi labari nubbi'a wa nabba'a mukhbirun mukhbarun an bashi labari shi ma umarce shi ya bada irin wannan labarin numi bayani bambancin da ke tsakanin annabta da manzanci cewa dukkan annabi dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi bane manzo da haka malamai suka ce annabiyu man ursila litajdidi shar'i man qablahu minan nabiyina shi kuma ar-rasul man ursila bi shar'in jadidin wa umira bi tablighihi ila qaumin mukhalifina shi kuma wannan ila qaumin muwafiqina annabi kawai wanda ba hada masa da manzanci ba shine wanda ya biyo bayan wani annabi domin ya jaddada shari'arsa kama annabawan bani isra'ila wanda ba a ba su wani sabon sako ba in ba annabi isa ba dukkanin su sun zo ne domin su yi aiki da littafin da aka aiko annabi musa da shi shine at-taura to haka nan shi kuma manzo annabi shine wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a zuwa ga mutanen da suka yi watsi da addinin musulunci annabawa kamar da zuwa hadisi 1224 ne a cikin su akwai manzanni 313 a cikin su alqur'ani ya zo da guda 25 a cikin 25 din nan kuma an ware 5 biyar din nan sune ulul azmi minar rusuli wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha wadannan sune ulul azmi minar rusuli na farkon su annabi nuhu wanda sunan sa yazo sau 44 a cikin alqur'ani mai bin sa shine annabi ibrahim wanda yazo sunan sa sau 69 a cikin alqur'ani sai annabi musa wanda yazo sau 136 sai annabi isa wanda mun ce shi Allah yana kiransa da sunaye uku ana kiransa isa ana kiransa ibnu maryam ana kiransa almasihu to almasihu yazo sau 11 ibnu maryam yazo sau 24 Isa ya zo sau 25 sai cika macinsa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya zo Muhammad sau 4, Ahmad sau 1, sai kuma kiran ya ayyuhan nabiyu sau 14, ya ayyuhan rasulu sau 2, ya ayyuhan mudassir, ya ayyuhan muzammil, kowanne sau 1. Sai kuma aka ware 2 a cikin wannan tawagar, aka ware 2 aka ƙara musu bayan annabta da manzanci da kasance su cikin ulul azmi, aka ba su khulla, shine khalilullah, wattakhadha Allah Ibrahima khalila, Allah ya riki Annabi Ibrahim a matsayin badadayin sa. To sai manzo Allah ya ce inna Allah hattakhazani khalilan kamattakhadha Ibrahima khalila, ni ma Allah ya maida ni badadayin sa yadda ya maida Annabi Ibrahim badadayin sa. Sai zo muna da badadayi guda biyu, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Annabi Ibrahim. Sai kuma aka daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wuce Annabi Ibrahim din, shi kuma aka kara masa da wato wasu na cewa da ru'ya, wasu na cewa da al-maqamul mahmud, asa an yaba afaka rabbuka maqaman mahmuda. Manzo Allah ya ce matsayi ne, kujera ce, position ne guda ɗaya rak, mutum ɗaya tak za a dora akan wannan kujerar, ba kujera biyu bace, ba ta da dukuti, ba ta da sakatare, ba ta da ko, ita kadai ce kullun kwal kujerar, ko mutum ɗaya ne zai haukanta, wanda ya haukanta kuma shine yafi kowa daraja da kima da martaba a wajen Allah, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To dan mu shiga ciki, mu ma mu amfana da wannan kujera. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun jiyo kiran sallah, ku maimaita irin abinda mai kiran sallah yake faɗa, sannan a ƙarshe ku roƙa mun, ku ce Allahumma rabb hadhihi da'awati tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adtahu, ka isar da shi wannan matsayi na yabo da kai masa alƙawari, ka Ahmad lam yunsha wa la huwa yunshau, kama annabi Muhammad ba za ai ba ko ba taba yi ba, haramun alal ayyam ila ijadu shubhihi, samar da kwatankwacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gagari ranaku, haramun alal aba ila shubhihi, haihuwar kamarsa, babu wata rana, babu wata uwa ko uba da za su iya tsugunawa su haifi da wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko ya kusance shi. Sai yake cewa kulita mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u, kulita mubarra'an min kulli aibin, an halice ka abun kubutarwa daga dukkan aibi, ka annaka qad khuliqta kama tasha'u, kamar an halice ka yadda kake so, ma'ana kamar tambaya ka akai ya kake so a yi ka, aka yi ka yadda kake so, shi yasa baka da duk wani irin aibi sallallahu alaihi wa sallama. Yace wa ajmalu minka lam tara qattu aynun wa afdalu minka lam talid an-nisa'u, yace ido bai taba ganin kyakkyawa abun kwarjallewa ba, abun kwarlancewa ba, da kyau da cika ta kamala ido bai taba ganin wata halitta da ta kai ka ba, kamar yadda babu wata uwa da ta haifi kamar ka sallallahu alaihi wasallama. To Allah ya ce idza talaqtumun nisaa, mun yi bayani anan game da dalilin da yasa aka kira annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan dokar ta shafe shi ta shafe mu. Mun yi bayani cewa an kaba ayoyin nan 14 da aka bude su da kiran annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ayyuhan nabiyu, za ga wata dokar shi kadai ta shafa, wani dokar mu kadai ta shafa aka yi shimfiɗa da shi, wani dokar da mu da shi ta shafa. Mas'ala idza qallaqtum, idan kun saki an-nisaa mata, kaga ba a ce qallaqata ba, aka ce qallaqtum, aka sa mimun harfun yadullu ala jam'iz zukur, qallaqtu qallaqtu, kaga fi'ilun wa fa'il, ta'un din nan mutaharrika ita ce damiru muttasilima bani ala dhamma fi mahalli raf'in fa'il, mimun din nan shine harfun yadullu ala jam'iz zukur, an-nisaa maf'ulun bihi mansubun bi fataha az-zahira ala akhirih. Idan za ku saki mata, idza mafi yawa zaka ga abin da ke biyo gaban ta fi'ilun madin ne, amma kuma ta kan juya ma'anarsa ya koma mudari'i, iza aradtum kena iza aradtum an tutalliqu an-nisaa idan kuna nufin za ku saki mace dalilai ya tabbata a hannunka cewa rabuwa da matan nan shi yafi to ga yadda ake rabuwa da mace saboda wannan ka'ida da Allah ya faɗa yace fa talliquhunna ku sake su li iddatihinna a lokacin da za su fuskanci lokacin iddar su ya zama cewa wato ba a sake su a halaye da zamu bayani ba wanda malamai sun kasa su kashi 10 suka ce mata hudu su ake wa sakin bid'a mata biyu su ake wa sakin sunna mata hudu yanayin sakin su ba a kiransa sunna ba a kiransa bid'a in an hada ya zama nawa ya zama 10 in ana so a saki mace sakin ya dace da wannan aya da muke karanta ta alqur'ani shine sai a sake ta in tai tsarki tayi jinin al'ada ya dauke ba a sadu da ita ba sai a bata takarda kuma sakin ya zama guda daya to wannan shine sakin da ya dace da umarnin da Allah ya ana na biyu a sake ta lokacin da take da ciki cikin ya bayyana idan mutum ya saki matarsa da ciki an san iddar ta shine haihuwa idan ya sake ta kuma tayi tsarki an san iddar ta shine jini uku da za ta yi da mun mata dangane ga idda sun kasu kashi hudu akwai matar da take idda da watanni akwai wacce take idda da jini ko tsarki uku akwai wacce take idda da haihuwa akwai wacce bata iddan ma gabaki daya kamar da Allah ya faɗa cikin suratul ahzab ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila idan ka dau aka daura maka aure da amarya bata tare ba sai ka ji baka sha'awar ci gaba da aurenta to kai abinda zakai sai ka bata ka sake ta to in ka sake ta in akwai mai son ta nan take sai a sake zama a sake sabon daurin aure kuma lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha sabanin kuma da mutuwa mutun yayi an daurawa mutun aure ango da sabuwar amarya kafin amarya ta tare sai angon ya rasu to tunda rasuwa ce ba saki bane to dole sai ta samu abu biyu sai tayi idda na wata sai tayi takaba na wata 4 da kwana 10 sannan kuma sai an raba gado da ita amma yako da sakin ta akai babu idda akan ta yanzu ma akwai mai son ta tunda bata tare da mijin ba sai a daura musu aure to su ne kashi 4 mata masu yin idda to dan a saukakawa mata shi yasa aka ce a sake su a waɗannan halin guda biyu kuma waɗannan halayen guda biyu da ake kiransa sakin sunna ko sakin da ya dace da waɗannan ayoyin alqur'ani ba kasafai namiji kuma yake iya sakin matarsa a wannan lokacin ba na farko lokacin da mace tayi tsarki ka hakura har tayi tsarki kaga akwai wani sha'awa tare da kai naka kusance ta to sai aka ce in zaka sake ta sake ta a lokacin in ko ka riga ka sadu da ita to ba maganar saki to kaga lokaci ne da mutum yake sha'awar kusantar iyalin zaka ce to in za a yi sakin ayi kaga kenan ana so a karanta sakin shi yasa aka kai maka shi lokacin da baka sha'awar yi sannan na biyu mace in tana da ciki mafi yawa takan zama abin tausayi ga mijin takan zama abin tausayi a kanta wata ma mijin yakan ƙara son ta saboda ta samu ciki za ta haifa masa ɗa saka ce in za ta sake ta sakata a lokacin to a lokacin kai kuma ba kasafai namiji yakan saki matarsa da ciki ba saboda yana tausayin kuma in ma ya sake ta da ciki wahalar da zai dauka nata ƙara masa zauna tare domin wahalhalin nasa sun zama hawa hudu na farko ne nan ciki har zuwa ta haihu in irin wata biyun nan ne kaga saura wata 6 wata kila ta haihu a wata 6 nan sai an yanka maka abinda zaka dinga bata duk wata har zuwa wata 6 nan in ta haihu to wajen haihuwarta kuma mataki na biyu wahalhalin da zaka wa haihuwar su kati ne su zuwa asibiti ne su wane ne su ragon suna su komai kaga wannan wahalar zaka yi ta ne ba ta hannunka sannan na uku dan da zata shayar shi kuma sai an yanka kudi ana kiransa shi kuma raba'a na abin da za a bata har zuwa mafi tsawon sa wata 24 kamar da Allah ya faɗa wa fisaluhu fi amaini wal walidatu yurdina auladahunna hawlain kamilaini liman arada an yutimma raba'a kuma da Allah yake cewa hamduhu wa fisaluhu 30 shahran wannan aya ta nuna mana mafi karancin ciki shine wata 6 mafi tsawon shayarwa wata 24 idan an gama shayarwa sai kuma maganan habana habana shine kuma reno reno kuma zuwa shekara 7 ne sai a ci gaba da biyan ta zuwa shekara 7 idan aka kai shekara 7 sai kuma tarbiya wata shekara 7 din sai kuma kudin tarbiya to daga nan kuma sai a ta dorawa har sai ya kai shekara 18 ya tsaya da kafarsa sannan ne zaka daina ba babarsa kudi na kula da shi wani yace ta to kaga a lokacin in ba a tsanan ba a cikin zafi kace ba ko abinda tai maka mai tsanani bane da wuya ka iya sakin ta a wannan lokaci to wannan shine sakin da ya dace da sunna guda biyu sai guda hudu wanda ya saba wa sunna na daya a saki mace tana cikin jinin al'ada a lokacin da take jinin al'ada a sake ta wannan ya saba wa sunna na biyu a saki mace tana cikin jinin jego jinin biki ta haihu da jinin bikin nan ka sake ta a cikin jinin biki shi ma ya saba sunna na uku ka saki mace saki uku a kalma daya ka ce na sake ki saki uku ko na sake ki na sake ki na sake ki wannan ya saba wa sunna sannan na hudu ka saki mace bayan ta gama tsarki ka sadu da ita kuma ka ce na sake ki waɗannan guda hudu su ake kira sakin da ya saba wa sunna kuma saboda irin wannan sakin ne aka saukar da wannan sura ta yi bayani an haramta wa mutum ya irin wannan sakin guda hudu sannan akwai sakin da malamai suka ce shi ba sunna bane ba bid'a bane mutum ya auri karamar yarinya wacce bata fara jinin al'ada ba to idan yace ya sake ta wannan sakin ba a kiransa sakin sunna ko sakin bid'a na biyu matar da ta tsufa ta daina al'ada sakin ta ba a kiransa sunna ba a kiransa bid'a na uku matar da bata al'ada kwata-kwata kwata-kwata ita a rayuwarta bata al'ada to ita ma sakin ta ba shi da lokacin sunna ba shi da lokacin bid'a ta hudu matar da ta samu larura akai mata aiki ko akai mata wani abu sai jinin al'ada ya dauke kaf to ita ma wannan sakin ta ba a kiransa sunna ba a kiransa bid'a da matar da an aure ta ba a riga an tare da ita ba sai aka sake ta ita ma sakin ba a kiransa sunna ba a kiransa bid'a wannan shi ya bada kaso 10 ko 11 na irin mata a yanayin da ake sakin su wasu malaman suka ce shi kansa saki ya kasu kashi-kashi har kashi 5 na irin yadda al-ahkamut taklifiya suka kasu 5 na farko suka ce to me ma dole a kalli abu hudu kafin a kai ga saki na farko ma'anar saki din a tsagoran harshen larabci wanda yana nufin raf'ul qaidi idan aka cire abu da baibayi ma'khuzun min al-itlaq wanda yake nufin irsal da tark saboda haka shine raf'ul qaid dauke duk wani in aka kwance maka mari ko aka kwance ma igiya ko aka kwance maka da baibayi sai a ce an sake shi shi sai ake ta an wawai ta shi saki ba qaidi ba wuce yakan ce saki babu qaidi to shine raf'ul qaid a fassarar malaman sun ce at-talaq abin da yake nufi rafa'u qaidin nikahi bi talaqin aw nahwihi ko rafa'u qaidin nikahi fil hali aw fil ma'ali bil lafzin makhsus mutum ya rabu da matarsa, in ma ta hanyar saki ba'ini shi ake kira fil hal, ko kuma da saki raja'i shi ake kira fil ma'al. Wanda yau matarsa saki daya tana cikin al'ada, tana cikin idda, ai kaga ma'anar matarsa ce, tunda da yana da mata hudu sai ya saki guda daya tana idda, to ba zai aure wata ba, domin wannan mai iddar matarsa ce. In ya aure wata yanzu ya hada mata nawa? Ya hada mata biyar. To shi yasa aka ce in tana idda kana da mata hudu ka saki daya tana idda, ba za ka yi aure ba har sai ta gama wannan idda tata. Haka ba za ka auro kanwar babanta ko kanwar, kamar yanzu ka saki mace tana idda, to ko ba za ka auro yatta ba ko kanwarta ba, wacce suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya, har sai ta gama idda, domin kada su hadu a igiya daya. Haka nan ka saki mace tana idda, ba za ka auro wato kanwar babanta ko yar babanta da suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya da babanta ba, har sai ta gama wannan iddar, domin kada ka hada ta da yar ko kanwar babanta a cikin igiya daya na aure. Haka idan ka saki mace tana idda, ba za ka auro kanwar babarta ko yar babarta da suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya ba, har sai ta gama idda, saboda kada ka hada ta da waccan da annabi Allah ya ce wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa. To za ka iya sakin kanwa in ta gama idda ka auriya, kamar da kana iya sakin ya in ta gama idda ka auri kanwa, ko ka saki mace in ta gama idda ka auri kanwar babanta ko war ko babanta yar babanta, ko ka auro kanwar babata ko yar babata, amma sai ka rabu da ita, ba a hada su ne su a guri guda, ba za su hadu a igiya aure daya ba. To lokacin da ɗaya take yin idda, kaga ma'anar matakka ce, in ka auro wacce ba a hada su ka hada su, domin da matakka tana idda na saki ɗaya da kai mata ko saki na biyu, idan mutum ya rasu tana cikin iddan nan, sai ta juye daga idda ta koma ta kaba, kuma za a sa ta cikin magada. To saboda haka shi yasa aka hada, aka hana a hada su a wannan gurin. To saboda haka suka ce wannan shine ma'anan saki fil hal aw fil ma'al. Ayoyi da yawa cikin Al-Qur'ani da hadisan manzo Allah da yawa sun zo mana da maganar saki. Daga ciki inda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul Baqara, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Sakin da zaka iya yin kome, ma'ana wanda zaka iya maida matarka, to shine biyu ne. In kai mata saki daya zaka iya maida ita, in kai mata na biyu zaka iya maida ita, amma an kai mata na uku fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. In ya mata saki cikon na uku, to babu dama ya maida ita har sai ta aure wani mijin, shi ma auren da sharadi biyu. Sharadin farko ya zama in ta aure wani mijin sai sun sadu tukunna. Sharadi na biyu, ba kai ne ka tura mijin ya je ya yi auren ba. Idan ka saki matarka sai ka hada baki da wani cikon saki na uku, sai ka hada baki da wani kace na saki matata, ina so da Allah ka je ka aure ta. Idan ka aure ta kuka tare, sai ka sake ta domin mai da ita akwai ƴaƴa tsakaninmu, kuka yi wannan ciwaciwar, to wannan auren wancan da aka yi bai ba, in kuma ya sako ta kai ma ka aura bai ba, kuma ba sannan bayan da yayi ba kai sunan ka tsinan ne, shi ma wanda ya din sunan sa tsinan ne, sannan na uku bayan kasancewa sa tsinan ne sunan sa dan akuya na aro, sunan sa dan akuya, leburan dan akuya, so da haka yazo yayi leburanci ne na akuyanci, sunan sa kenan wato a wajen malamai. Saboda haka kenan ba a wannan, sai ita ce ta je ta yi auren ta can, wani abu ya hada su da mijinta can, babu sa bakinka, ba hadin bakinka, ba yardarka, ba goyon bayanka, sai ta fito, to wannan ne kake da daman ka maida ita. Wadannan ayoyi suna la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinina. Haga Allah ji ya faɗi wannan cikin Al-Qur'ani, idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa, suna nan da yawa, fa idza talaqtumun nisaa fala junaha alaikum, gashi nan ayoyi tili da suka yi magana a wannan. To sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu kabila a kalla guda biyar wacce zaka iya kafa hujja da ita na sake-sake da suka faru a wancan zamani. Na daya akwai hadisin Abdullahi dan Umar. Kai Abdullahi dan Umar kayo amarya, ashe kai Umar baka son wannan amarya da danka yayyo, so da haka sai ya sa mata kahon tsana. Sai kawai yace sai Abdullahi dan Umar ya sake ta. Shi kuma Abdullahi dan Umar yace yana son amaryarsa haka. Aka ja in ja karshe aka tafi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullah nayi amarya amma babana Umar yace baya son ta sai na sake ta. Manzon Allah ce je kaka sake ta. Kamar Umar yace ka sake ta, sake ta mana. Shi ake kira halittafi, aka wallafa mujalladi guda sunansa ta'atul walidain fi talaq. Inda ya kamata ka bi babanka ko ka bi babarka in tace saki wance ka je ka sake ta, akwai guraren da za ka yi sakin, akwai kuma inda za ka lallashi uwar ba za a yi sakin ba. So da haka daga ciki yace ka je ka sake ta. Saboda gaggawar Abdullahi dan Umar ije zartar da wannan umarni, sai je saki wannan mata tasa tana cikin jinin al'ada. Sai kuma sayyidina Umar din ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana jinin al'ada. Sai manzo Allah ce murhu falyuraji'ha, je kaka umarce shi ya dawo da ita tunda tana cikin jinin al'ada. Sai ta yi tsarki daga wannan jinin al'adar, ta sake yin jinin al'ada, ta sake yin tsarki. To daga nan in an hakura sai a ci gaba da zama da ita. In ana son sakin ta, to daga nan sai a sake ta. So da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka dawo da ita. Kalman cewa aje a dawo da ita, wannan shi ya wasa kwakwalwar malamai. Aka shiga tattaunawa ta ilimi mai zurfi akan wannan sakin da aka wa wannan mata ta Abdullahi dan Umar tana cikin jinin al'ada, wannan sakin yayi ko bai yi ba. To anan ne aka dinga ruwan karatu, aka dinga ruwan hujjoji, aka dinga ruwan dalilai, malamai suka dinga gumi, rawani ya dinga kwancewa, hula ta dinga zamewa, hagani baki ya dinga bushewa. Ana zuba hujjoji, wasu suka ce wallahi ta saku, wasu suka ce wallahi bata saku ba, suka ce ku me dalilin ku mata mata fata Abdullahi dan Umar shi. Amma malamai suka sakan mai ita, wasu suka ce ta saku, wasu suka ce wallahi bata saku ba. Ku da kuka ce bata saku, me dalilin ku? Suka ce kaza kaza, suka dinga zuba hujjoji. Ku da kuka ce bata ta saku, me hujjojin ku? Suka ce kaza kaza. Sheikh Albani sai ya tattara dukkan ruwayoyin da ake kafa hujja da su akan ta saku da wanda aka ce bata saku ba a cikin littafin sa Irwaul Galil, da yake sharhin hadisin Abdullahi dan Umar. Sai ya zubo dukkan ruwayoyin. Bayan ya gama tattaunawa akan dalilan masu cewa ta saku da dalilan masu cewa bata saku ba, a ƙarshe shi sai yanke hukunci ya rinjayar da cewa ta saku. Yace hujjarsa shine shi Abdullahi dan Umar ba dai matarsa bace, din rigima ba a kansa ake ba. Yace to wani ya je ya same shi cikin tabi'ai, yace wai matan nan taka ta saku. Yace kwarai ku ta saku mana. Shi yasa annabi yace ka mai da ita daya, saki daya ne. Saboda haka da wannan ne aka kawo ƙarshen mas'alar rigima akan sakin mace tana jinin al'ada, ta saku ko bata saku ba. Qauli rajihi shine ta saku. Wannan shine fatawar da wato dalilai na ilimi waɗanda suka tabbatar da haka. Sheikh Mustafa Al-Adawi duk ya bincika hadisan da hujjojin gaba ɗaya, ce duk wanda yake tsoron Allah ya duba dalilan da hujjojin, zai tabbatar cewa wannan mata ta saku, wannan saki an ɗauke shi a matsayin saki guda ɗaya. Da haka wanda ya saki matarsa tana jinin al'ada ya yi taɓargaza, kamar yadda malamin risala ya faɗa, amma sakin ya yi. Da ya jira ta yi tsarki da ya fi, amma ya sake ta ya yi taɓargaza. Wannan kuma shine mazhabar mu ta Malikiya. To sannan na biyu akwai hadisin Sabit bin Qais, wanda shi kuma matar tasa auren kisan wuta ta yi, daga gidan wani ta fito take so ta koma gidan wancan. Suraka da tazo sai ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, ni bana son Sabit bana su kansa addini ko a halaye, mutumin kirki ne salihi ne, amma bana son in koma kafira bayan ina musulunci. Sai Annabi ya fahimci ba soyayya a tsakanin su. Saboda haka sai ya ce zaki bashi gonarsa da kika karba a matsayin sadaki? Tace eh, zan bashi gonarsa. sai manzo Allah ya ce to karbi gonarka ka sake ta. Wannan shi ake kira khul'i, wanda zamu bayanin sa a gaba, da kashakashen sa, da inda ake khul'i, da kuma yadda shari'a ta karbi khul'i a matsayin hanyar da mace za ta kubuta daga hannun mijinta idan ta ga tana shan wahala ko bata gamsu da auren ba. To sannan sai hadisin Ibnu Tijawn, ita kuma Ibnu Tijawn annabi ne ya aure ta, da annabi ya aure ta ta tare, sai matan annabi suka ga wannan amarya fa bai kamata ta zauna a gidan nan ba, kamata ya kulla mata ta mata a fidda ita kawai tun tana amarya. Suka zo suka yi mata sannu da zuwa, sannu da zuwa amarya, an zo lafiya, to masha Allah, kin yi sa'an miji, kin auro Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an yi sa'an miji, alhamdulillah, kin sa abin da mijin ba yake so. Tace a'a, ice yana shigowa daki ki ce a'uzu billahi minka, kina gayawa mijin mu haka, to zaki ga ya ƙara sanki, ya ƙara jinki a jiki, ya ƙara zama da ki. Walaka amarya ta shirya ta gyara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya sallama, sai tace a'uzu billahi minka, sai manzo Allah ya ce usti bi azimin ilhaqi bi ahliki, kin ne mutsari da Allah mai girma, ni ne zan mutsari da ni, to tashi ki san da dare miki tafi gida an sake ki. Shi yasa an kai amarya, wato wurin ke wannan a boye zan baka wannan sirrin. Sai hadisin Hafsa, Hafsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ai sayyidina Umar, sai da aka wani abu ya hada su ita ma da annabi sallallahu alaihi wasallam, sun san cajin kai na mata sai da hakuri, sai da aka annabi ya sake ta saki daya. To shine hankalin sayyidina Umar ya tashi yayi ta'addu'a, shine Allah ya aika malaika Jibrilu yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ya amuruka an tarudda Hafsa li'annaha kanat sawama qawama wa kanat zawjatuka fil janna wa kanat zawjataka fil janna. Allah yana umartaka ka mayar da Hafsa domin ta kasance mai tsayuwar dare, kwana take tana sallah, sannan da rana azumi take yi, kuma Allah ya riga ya sa wannan auren naku ba mai mutuwa bane har gidan aljanna, saboda annabi yace ta dawo to shine malaika Jibril ne ya bi ku akan aurenta. Saboda haka wannan shi ma qadiya ce da ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai hadisin Rukana, wanda ake ta maganganu a kansa, wanda ya saki matarsa saki uku, annabi sallallahu alaihi wasallama yace a ɗaya ne, wanda zamu zo kansa shi ma akan saki uku a kalma ɗaya, qauli rajihi, wannan guda ɗaya ne, wanda zamu ji shi kuma bayanin da malamai suka yi akai. To wannan shine saki goma na bid'a da na al'ada. To na gaya muku mun gabatar da bincike wanda masu shiga net sun ga inda na tura wannan bincike da muka yi na dalilan da suke kawo mutuwa aure, wanda sun kai 40 da kusan 4. Na yi wa abin take na ce me yasa Hausa Fulani suke da saurin sakin aure daga mazan ko matan, lokacin da aka ce muna da bazawara sama da miliyan. To shine na ga akwai abin mamaki, na ce sakamakon bincike da muka gudanar akan wasu zawarawa guda 4,000 ya nuna mana Hausa Fulani su ne na biyu a wajen sakin aure a duk faɗin duniya, bayan wata kabila a India mai suna Maya, su ne na ɗaya a sakin aure daga su sai mu. Binciken ya nuna mana abubuwa guda 44 sakamakon baki da baki ta tattaunawa da muka yi da waɗannan zawarawa, kowace tana faɗar dalilin sakinta. Idan akwai wata bazawara da ta ji bayanan nan da zamu koro a gurguje guda 44 cewa ita an sake ta amma dalilin sakinta baya cikin waɗannan abubuwan guda 44, to ta rubuto mana da Allah ta kawo mana don mu ƙara ya zama 45. Don wannan ba rubutu ne na littafi ba, ke me yasa aka sake ki? Wata ma ta ce akan gishiri bai ji ba a miya. Ke me yasa aka sake ki? Wata akan sabulu. Ke me yasa aka sake ki? Akan fada da uwar miji. Ke me yasa aka sake ki? Akan kaza. To irin waɗannan muka tattara muka fitar da waɗannan abubuwa guda 44, shine muke daukin su a matsayin dalilan da ke kawo yawan mace-macen. sune mafi yawan dalilan da suke jawo yawan saki a wajen Hausa Fulani. Mun lura akwai rashin ilimin zamantakewa ta aure, ba a gabatarwa da ma'aurata wani kwasa-kwasai kafin su shiga harkar auren. Duk abin da za ka yi a duniya, kakan je ko kai certificate, ko kai diploma, ko kai digiri, ko ka je ka koyi wata bita, amma aure shi ne ake shigarsa da ka. In za ka yi aure, ba za ka zo gaban malami ka ce malam zan yi aure. Don haka bismillah ar-rahman ar-rahim, babu kitabun nikah, babun aure. Wa amma aure, ka je aure shi ne kaza da kaza da kaza. To ba a yin wannan, shi yasa ake shigarsa da jahilci. Wani bincike da muka yi mai ban takeici, mafi yawa akwai mata suna nan a gidan mazajensu suna ta haihuwa, amma ba matan mazan ba ne, tuni auren ya mutu wani shekara goma, wani 18, wani 20, wani 25, ana ta haihuwa saboda tuni auren ya ƙare, ana ta kwama cala. Sannan bincikenmu na biyu ya nuna mana akwai matan da sun yi aure a wani gidaje, amma suna ɗauke da aurensu na baya. Wannan auren na bayan bai mutu ba, aka zo aka sake kwaɓa wani sabo a kansa, saboda dalilan mutuwan ba su tabbata a kan wancan ba. Ko misali, wani da ya tafiya sai wansa ya saka man mata, bai wakilta shi ba, ko ba matarsa ba ce, innama talaqu liman akhadha bisaq, saboda wai ta yi wa babansa rashin kunya, har ta je ta yi idda ta yi aure. Mijinta ya dawo ya ce ya aka yi matata ta yi aure, aka ce wanka ne sake, ta ce waye sa shi, saboda haka matata sai ta fito. Aka je kuma ga wani aure har an haihu, kuma matan wani ce a wani gida. Akwai wacce mijinta ya an mata saki ɗaya, tana yin jini, ta yi jini ɗaya, ta yi jini na biyu, ba ta yi na uku ba, sai bazawari ya fito, sai aka ɗaura musu aure maimakon jini uku bi ta yi. Sai da suka shekara 9 an haifi ƴaƴa, sannan ta ji a fatawa cewa duk wacce aka yi mata saki, in dai tana yin idda ne da jini, in jinin nan bai kai uku ba, wannan auren da ta yi an yi ittifaki duka malaman duniya bai yi ba. Sannan ne bayan an haifi yara aka gano cewa auren ma babu shi. To irin wannan wanda aka gano ne, wanda ba a gano ba suna nan da yawa. Saboda haka wannan shine dalili na farko. In nace zan yi sharhi sai mu gama Ramadan din nan akan waɗannan dalilan mutuwar. Amma a gurguje, akwai al'adu suna kashe aure, akwai bid'o'i suna kashe aure, akwai matsalar shi miji tana kashe aure, akwai matsalar ita matar, ita ma matsala a dunkule ne, in an fasa ta tana da yawa. Akwai matsalar iyayen miji, akwai matsalar iyayen mata su kawo cikas a cikin aure har ya mutu, akwai matsalar dangin miji, kawai dangin miji su zo su likita auren, akwai matsalar dangin matar, akwai rashin tsafta, akwai rashin iya kwalliya, akwai rashin iya magana, akwai rashin ciyarwa, akwai rashin iya kwanciyar aure, akwai matsalar rashin adalci in mutum yana da su da yawa, akwai mace goyon kaka ƴar shagwaba, akwai auren kisan wuta, akwai matsalar gidan haya, kowanne yana akwai kisoshi da zan baku za ku sha mamaki. Akwai ruwan ido wajen zaɓin abokin zama, akwai cin amanar aure, kana da mace kuma tana mu'amala da wani a waje, daga baya mijin ya gano. Akwai auren bariki, dama a bariki aka haɗu. Akwai auren mace don kuɗinta, akwai auren ƙiyayya, akwai matsalar talauci, akwai matsalar ƙawaye masu zuga mace, akwai matsalar zafin kishi, akwai ƙin haihuwa daga mijin ko matar, akwai tsiwa da rashin ladabi, akwai shan kayan maye wanda ya haɗa giya da ƙwaya da sauransu, akwai ƙannan miji, akwai abokan miji. Nan ma akwai kisoshi da dawa da mata suka bamu, abokan mijinsu suka taka rawa. Akwai wanda ma matar abokinsa ce amma yana mata waya, yana santa, yana sai mata kayayyaki mijin bai sani ba. Wannan yana nan da yawa. Akwai mace mai sata, barauniyar mace mai kadan hali. Akwai annamimanci da gulma daga wani shashi. Akwai tsananin zargi, ita yana zargin matarsa, akwai tana zargin mijinta. Akwai matsalar wayar sadarwa, wannan wayar salula, wannan waya din auren da ta kashe yana da yawa, saboda mace za ta zo ta binciki cikin wayan mijinta ta ga test da aka yi masa na wasu mata har da na batsa wata ma sai ta kai har ta bude jakarsa ta ga dan kunna daya ta ga kororon roba ta ga wane ne daga na aure ya tafi akwai rashin lafiyar miji wajen gamsar da mace akwai rashin lafiyar mace wajen gamsar da miji akwai sharrin bokaye wanda na ga muku har tsarki aka wa wani mai gida aka yi masa miya da shi akwai rashin tattaunawa da bin matakai wajen warware matsala ba a samu kofar tattaunawa ba akwai mace mai aikin gwamnati da yawa zaka ga masu aikin gwamnati zawarawa ne da wasu masu manyan mukamai saboda wata mace in ta samu kuɗi ko ta samu mukami to da ba kasafai auren yakan yi kwaliti ba kadan ne kuma suke hakuri matan su fita aiki saboda ka wani zai ga irin abubuwan wasu suna kame kansu a wajen aikin suna kawo mutuncin su wasu kuwa wani ya je dauko matarsa ya ga wani yana sa mata sarka a wuya a wajen aiki daga ne rubuta takarda ce ga abaki ki gaba akwai rashin hakuri akwai auren ƙarya wanda hammotar ƙarya ake yi da agogon ƙarya da hular ƙarya da rigar ƙarya da hadda abin nan nuna mata abin nan da sama da Google is duk akwai na ƙarya akwai rashin gina aure akan soyayya dan Allah a ce wani abu ake nema in ya ƙare kamar yadda wata ta auri wani ciyaman sai ta nuna sa ta ƙare ta ce to ni fa mata ciyaman ce tunda ta nuna ta ƙare sai ka ban takardata nemi wani ciyaman din akwai rashin iya kalamai masu daɗi na soyayya a ganinku da mata da maza wa yafi yawan jawo dalilan rabuwa wannan ita ce tattauna amma dai ba ku kyauta musu ba in aka tambayi matan sai su ce maza ne in aka tambayi mazan sai su ce mata ne da na yi tura wannan a cikin Facebook an samu ta'aliki da comment wajen guda 4000 duk mace in ta shigo ta ce maza ne mafi yawan maza sai su ce mata ne saboda haka sai na fahimci abin ba adalci bai kamata ka ce mata ne ba tare da dalili ba bai kamata ki ce maza bane ba tare da dalili ba saboda akwai mazan da suke jawo sakin akwai matan da suke jawo sakin saboda haka wannan shine binciken da muka yi wanda har yanzu bamu kare shi ba ana nan ana ci gaba da shi akan dalilan da suke kawo mutuwa aure da tabbarewar sa da lalacewar sa saboda haka malamai suka ce shi saki ya kasu kashi 5 akwai wanda yake zama wajibi ka saki matan nan kamar wanda ya kasa ci da ita ya kasa sha da ita ya kasa gamsar da ita kuma yana zaluntarta wannan wajibi wanda zamu zo gurare guda 8 da alƙalai suke kashe aure a kotu inda shari'a ta ba su wuka da nama in an samu dalili 8 alƙali ya ce ya kashe auren akwai dalilan zamu kasu daga ci akwai wannan mutum ya kasa gamsar da matarsa an bashi dama ya je ya magani bai yi ba to dole a raba auren dan ka a halakata akwai dalilai da dama da suke kawo wajibi a saki akwai wanda saki yake zama haramu kamar sakin ta cikin jinin al'ada ko wannan kala hudun da muka faɗa saki uku a kalma daya tana jinin biki ko tana jinin al'ada ko a cikin tsarkin da aka sadu da ita ko ko ba wani dalili haka kawai ana zaman lafiya kawai a ce sai an yi saki to wannan shi ma ko kuma sakin da zai iya jawo shi mijin in suka rabu da matar zai iya fadawa cikin halaka to wannan haramun ne ai wannan sakin akwai kuma wanda yake zama makaruhi shine wato ana zaman lafiya ba wani dalili haka kawai kace wance ni dai na gaji da zama da ke an gwata kaddaki wannan suka ce anan makaruhi ne akwai wanda yake zama mustahabi kamar matar ta ki daidaituwa tana kawo maka cikas da matsala cikin addininka tana nema ta zame maka fitina tana nema ta sassauta wato rayuwarka ta raba ka da danginka da ƴan uwanka tana maka matsaloli to anan an so in kaga cewa za ta jawo maka matsala ka rabu da ita sannan akwai inda malamai suke ganin ba bai zama wato ana kiransa ja'izi da kai sakin da ka kai ɗaya ne shine a lokacin da mace ba ta haihuwa kwata-kwata kai kuma kana son haihuwa to saboda haka in ba za ba dama ka ƙara aure kana iya ba ta hakuri ka sallame ta ko a ce ta tsufa da yawa ta yadda wato dama ba hannunka ta tsufa in hannunka ta tsufa kai ma ka tsufan kenan tunda ai kaga mafi yawa aure da ake yi mazan sun girma matan da wuya kaga wanda matarsa ta girme shi sai kaga wani bambancin ma shekara 20 ne ko 30 so da haka shi yasa maza suke fara mutuwa su ban matan, so da dama su ne suke yan kanana ake auren su. To haka kawai ka aure ta da shekarun, sai kaga ba ka iya rikewa ba, to kana iya ba ta hakuri kamar yadda ya faru ga Nana Sauda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da shekarun ta kusan 50 da wani abu, kuma daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya niyya zai rabu da ita. Da ta fahimci haka sai tace, ya rasulullah, ina so ni ka banna a matsayin matanka, na san ba ni da wata sha'awa ko wani abu da za a zo saboda a zo kusa da ni saboda shi, amma ina so ka banna a cikin matanka, kwana na da kake shigowa daki na na bayar da shi ga Nana Aisha. So haka duk ranar kwana na ka so in ka ga dama ka zo guri na, in ka ga dama ka tafi wajen Nana Aisha, na riga na sallama kwanan gare ta. Saboda haka wannan shine abinda aka faɗa wa sulhu khair. Idan aka fahimci akwai matsala, to ana iya yin sulhu, namiji ya saki wani abu, mace ta saki wani abu, dan a ci gaba da zama. So haka wannan dai yana karkashin fatalliquhunna liiddatihinna, Allah ya ce ku sake su lokacin da za su fuskanci iddar su, ma'ana shine a cikin tsarki ko kuma da ciki. Wa ahsul idda, Allah ya ce ku iyakance ko ku wato kirga, ku tabbatar da idda din yaushe aka fara. Mutum ya sake ta dama yanzu tayi tsarki, kaga da tayi jini uku, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in, thalathata quru'in zai iya daukan duhuru, zai iya daukan haidu. Idan an dauki duhuru ake nufi, idan mace ka sake ta sai tayi jini daya ya dauke, in tayi jini na biyu ma sai ya dauke, in tayi na uku ma sai ya dauke, sannan ne ta fita daga cikin a iddarka. Amma da za ta yi jini daya, ta yi biyu, ta shiga na uku, na ukun yana nan kafin ya dauke, ka iya cewa ka mai da ita. Amma in ya dauke na ukun har ta yi tsarki, to shikenan ta fita daga iddarka. Wasu ma malaman suka ce idan jini na ukun ya dauke ta kai ruwa ban daki, tunda yanzu tsarkin guda biyu ne kuka kula, tsarki biyu ne. Wa yasalunaka anil mahid qul huwa azan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna, ma'ana yatahurna har sai jini ya dauke. Fa idza tatahharna, idan sun yi wanka kuma. Saboda haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace idan mace ya saki matarsa tai tsarki, tai jini ukun nan ya dauke, idan ta kai ruwa ban daki za ta yi wanka a gama haida na ukun, sai miji ya ga cewa zai iya mai da ita, to sai ya kwalla kira ta kan katanga kafin ta fara jika jikinta da ruwa, ina mai da ke, to shikenan. Yanzu ko ta yi wanka a matsayin matarsa ne, amma kawai tana zuwa bakin teku kafin ka ce da ita kuma ta dulmiya da niyya, ta zunduma ciki da niyyar wanka, to shikenan jikinta yana jikewa da ruwa gaba ɗaya ta yi wanka. Yanzu in akwai ragowar igiya, dama a wajen kome igiya ɗaya ko biyu, to in akwai yanzu sai an sake sabon daurin aure da sake ban sadaki da shaidu da wali da komai da komai, kuma sai tana so, wancan ku zaka iya mai da ita bil qawli aw bil fi'li. Shi sa mun zo shurut na al mutalliq, shi mijin kenan, wal mutallaqa ita matar kenan, wasigatu talaq wato sigar yadda za a yi sakin, sigar mata ka su kashi barkatai. Shi ma al-mutalliq wanda zai yi sakin ba kowa fa ne zai yi saki ba, ba za ka saki matarka a karɓi sakin ba sai da sharadi guda hudu. Na farko ka zamo aqil, idan mahaukaci yana da mata yace ya sake ta bata saku ba saboda baya cikin hankalinsa, ko manzo Allah ya ce an dauke mutum uku alƙalami sai sun dawo yadda suke, mai bacci sai ya farka, yaro sai ya balaga, mahaukaci sai ya warke. Amma haukan malamai sun kasa shi kashi uku, akwai hauka na dindindin ya riga ya haukace gaba daya, kaga anan sakin ya fita daga hannunsa ya koma hannun waliyinsa ko wakilinsa, shi ne zai iya duba maslahar matar ya sake ta domin shi ba cin haicinsa. Sannan akwai mai haukan da shi ya haukata kansa ta hanyar shan kwaya ko shan abubuwan maye, to wannan shi ma ya riga ya haukace, to shi ma sakin baya hannunsa jidda haukan shi ya ja kansa. Sannan akwai haukan da wani lokaci yana da hankali, wani lokaci mahaukaci, to to shi wannan a lokacin da haukan yazo in ya saki matarsa bata saku ba, amma yana cikin hayyacin sa ya saki matar ta saku. So da haka akan asalu kenan, dole ya zama mai hankali. Sannan akwai kuma gusar da hankali ba hauka ba, kamar shan kayan maye, shi ake kira talaqus sakran. Idan mutum ya sha kayan maye, kamar mutumin da ya sha giya, yana buge cikin giya, yazo yayi majisa ya sha kafso, yana tambele, yana tangal tangal, ya ga akuya ya ce hajiya hajiya ladiya ya wani dan kwaya taho ya ga wata yar kwaya dan kwaya dan uwansa ya ce da Allah wai yanzu nawa ne ni ka san ban san yanzu nawa bane, ya ce wallahi ni ma ba ko ne a garin ban san yaushe ne yanzu ba wai da Allah yanzu safa ne ko yamma, ya ce wallahi ni ma ba ko ne to kaga hankali ya tafi. To saboda haka idan mutum ya sha kayan maye a mazhabin mutum ya mamale a nan ta tsananta, to idan mutum ya sha giya ya ce ya saki matarsa to ta saku a cikin giyar in dai ya san giya ne, amma kamar misali mutumin da bai san giya ba ne sai ya sha da niyyar ruwa ko da niyyar magani ko da niyyar wani abu sai ya bugu, to tunda buguwan ba makasud ba ne ba da gangan yayi ba to matarsa ba ta saku ba, amma kauli rajihi duk mutumin da hankalinsa ya fita to za a yi masa hukunci ne ai na bulalar shan giyan da ya gusar da hankalinsa, amma maganganun da dan kwaya yake yana buge in za a kama shi da su ai da wafi ayyukan kawai mukafirai ne, don wani in ya bugun nan har Allah sai ya zaga har Annabi sai ya zaga, kuma in ya da hayyacinsa ka gaya masa yayi ta rantsuwa bai ba, to kagan ba za mu yi hukunci da kafircinsa ba, to ba za mu yi hukunci da sakin matarsa ba, sai dai mai masa bulala ta kayan mayan da ya sha, wanda wannan shine kauli rajihi game da sakin sakran. Sannan akwai alma'atuhu, alma'atuhu irin sakarkaru din nan wani wawa ne nan da nan yana saurin zartar da hukunci, sai ya faɗi magana ya zo ya ta nadama irin masu sakin baki da katobara saboda hankali bai ishe shi ba, wani sakare sakare ne, wani bugun iska ne, wani susu su shashasha ne, wani ga sorogo ne in baka bawo, saboda haka hankali bai ishe shi ba, almatuhu ne. To shi ma irin wannan wasu malumai suna ga shi ma in yayi saki ba za a ce saki yayi ba. Akwai almukrah, wanda aka zo aka ce masa dole ya sake ta, almukrah amma ka dole ka saki matarka, to in ka sake ta bata saku ba, laysa ala mustakrahin at-talaq, amma ne mun rutsa ka da bindiga ce in baka saki matarka ba sai na harbe kake nawa kake so a sake ta, yace duk yadda ka za ce to na sake ta to wata saku ba, saboda an maka abu ba tare da gamsuwarka ko yaddaka ba. Da haka waɗannan sharuɗan al-aqalu yana ciki, sannan al-bulugu idan kai wa yaro aure yace ya saki matarsa bata saku ba, kai da kai wasa auren kai babban kai ne kake rike da igiyar, duk da Sheikhul Islam ya ce in mutum ya kai mumayyiz ya kai 14-15 to in ya saki matarsa ta saku, amma kafin wannan shekarun kai wa yaro aure yana karami to ba shi da iko su koma gefe da mata yace ya sake ta, saboda haka shi ma saboda haka sai an samu aqalu an samu bulugu an samu alqasd wal ikhtiyar, sannan sai an samu mahallin da zai saki mata ya zama matarsa ce, in ya saki mata wani bata saku ba, so ko ba zai ce duk matar da na aura na sake ta ba, dan ba a alakanta saki in babu shi, kamar da manzo Allah ya ce ba ka da ikon yanci akan abin da baka mallaka ba, ba ka da ikon kuma saki akan matar da baka riga ka aure ta ba. To nan za mu tsaya. Allah ta'ala ya ce wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah mahaliccinku. Nan za mu tsaya. Tambayoyin ya ce malam me hukuncin wanda ya kore dabbobi kan hanya suka jawo hatsari da aka rasa rayuka sai ya biya rayukan gaba daya, wannan ita ce dokar duniya gaba daya, duk duniya babu inda akuya take kiyo akan titi sai nan, ka je Saudiya kaga doka ce idan mutum har anan Niger har wasu kasashe idan dabba ka ta ci karo da motar mutum ta bata masa kai zaka biya motar, saboda haka titi ba wajen kiyo bane, titi ba wajen sakin dabbobi bane, shi wannan kiwon ma da ake kiransa kiwon Allah ya isa, wanda kai mutum zai saki dabbobinsa a cikin lungu a cikin unguwanni su dinga cin kayan jama'a wannan kiwon Allah ya sake kiransa. In za ka yi kiwo, akwai gurin kiwo daban wanda mutum ya kamata ya kai awakinsa can su yi kiwo, kuma gwamnati ita kuma aikinta ne ta yi fensin akan titi. Yanzu ka tafi tun daga Makka har cikin Madina, za ka ga duwaya ce a gefe, ba yadda za a yi dabba ta ratso maka kana tafiya a Saudiya. Amma kuma kiwo fa ita ce babbar sana'arsu, ta ƙarƙashi ake musu hanya, ko sun zo sai a yi wata gada ta ƙarƙashi ta nan dabbobi za su iya canzawa. Akwai burtali, ko ina an yi burtali? Yanzu mafi yawa ba a burtali, sai ka ga an cinye gona har bakin titi, ba a bar hanyar da makiyaya za su wuce ba. Wannan ma yana daga cikin dalilin da ya sa yawan rigimar makiyaya da manoma ta yawa a ƙasar nan, saboda gwamnati ba ta duba haƙƙin makiyaya. Sai a bari mutum gonarsa ta zo hakan hanya, to in na zo zan wuce da sharuna, ta ina zan wuce? Nan kan titi ne mota tana wucewa, nan gonarka ce. Hanyar da za a ɗan bari gefe wanda za a bar hanya wanda dabbobi za su wuce, burtali ɗin yanzu ba a barinsa. Saboda haka wannan yana daga cikin dalilin da ya sa ba a yadda mutum ya saki dabbarsa ta je ta wani barna ba. Akwai lokacin da a shari'a ana duba yanayin ƙasa da yanayin al'umma. Yaushe zan saki dabba ta, yaushe kai kuma za ka rufe gonarka, yaushe ne kuma dabba ba za ta yi kiwo a kan titi ba domin hanya ne na mota. Saboda haka in an kada dabbarka ta mutu a jefan maka da mushen, kuma in an samu larura a jikin mota sai ka biya, domin ba a kan titi ake kiwo ba. In ma ba wannan doka, ya kamata maza a ƙirƙiro ta a yi ta. Malam ce mahaifinmu ya rasu akwai azumin shekaru biyu a kansa, za mu rama masa ne? Kuma ta yaya za mu rama ciyarwa ko azumi? To akwai dalilai guda biyu a cikin hadisai da suka zo a kan ramuwar azumi ga wanda yake ya rasu. Kamar yadda kuka faɗa ranar, akwai na bakance, akwai na farilla. Man mata alaihi saum falyasum anhu waliyuhu, wanda ya mutu akwai azumi a kansa, to waliyinsa ya masa azumin. Saboda haka a nan ba a ce na bakance ko na farilla ba. Akan wannan mazhabin mu ta Malik ta tafi da wasu mazhabobi cewa kowane azumi na farilla da na bakance za a biya wa mutum. Akwai wata mata da ta yi alwashi ta hau kwale-kwale za ta tsallaka ruwa, kwale-kwalen yana tambal-tambal zai kife, ta ce Allah na maka alkawari idan ka tseratar da ni ko ka tsallakar da ni zan yi azumin wata guda. Da Allah ya tsallakar da ita kafin ta yi azumin sai ta rasu. Sai yarta ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce babata ta yi albashi za ta yi azumin wata guda amma ta mutu ba ta yi ba. Sai manzon Allah ya ce ki ban labari, in ana bin babar ki bashi za ki biya mata? Ta ce eh. Ya ce to fa dainullahi haqqu an yuqda, bashin Allah ba cancanta a biya, ki je ki mata azumin wata guda. To shi na rashin lafiya malamai sun kasa uku, suka ce idan rashin lafiyar da ta sa mahaifinku ya sha azumin bai warke ba har zuwa lokacin mutuwarsa, to ba za ku rama masa ba, domin bai samu damar ramawa ba shi a kan kansa balle wani ya rama masa. Rashin lafiyan ya zarce har mutuwa, to wannan ba za a rama masa ba. Na biyu, idan ya yi rashin lafiya sai ya warke, ya samu rarar lokacin da ya warke wanda zai iya rama azumin, sai ya sakaci bai rama ba har rashin lafiyan ya dawo ko mutuwa ta zo ya rasu, to anan an samu sakaci daga babanku. Saboda haka sai ku haɗu ku ƴaƴansa, kowa ya ɗauki adadin da zai, wanda zai biyar, wanda zai bakwai, wanda zai takwas, wanda zai tara, wanda zai yi kuma, sai a taru a biya masa wannan wato azumin. To wannan shine abin da malamai suka karkasa wannan bayani. Ce shin malam a faɗi bulugu balligu anni walau aya, malam bayan shekara ɗaya da rashin ganin mijina sai ƙaninsa ya sake ni, sai ya dawo bayan shekara hudu da tafiyarsa ya ce bai saki ba, ina hukuncin aurenmu? Mun yi bayanin wannan a cewa at-talaqu liman akhadha bisaq, saki yana hannun miji. In dai ba wakilta shi ba ya ce ga matata nan na baka izini ka sake ta, in bai yi wannan ba to bai ba. Ko da ya dawo tare an sake ta din ya ce ya zartar da sakin da dan uwansa yi, to amma ba haka ba, mace tana na matsayin mace, in har miji ya tafi a shekara ba a ganshi ba, ƙara za a kai kotu. Wannan zamu zo kansa wajen gaiba, wato al-mafqud, wanda aka neme shi aka rasa, shi ma kashi uku ne. Akwai wanda ake jin labarin sa, akwai wanda ba a jin labarin sa. Shi ma wanda ba a jin labarin nasa, akwai shekaru sun yi yawan da ake jin ko yana nan ba shi da rayuwa. To saboda haka idan mace ta shekara daya zuwa biyu mijinta bai dawo ba, in ta zo ana iya raba auren, ko ta ce a ƙara mun shekaru biyu in ƙara jiransa in gani. Duk ranar da ta ce ta gaji ba, to sai alƙali in ya kashe wannan aure. In ana jin labarinsa kuma zai rubuta mata takarda, matakka wance ta kawo bayani game da kai. Saboda haka in kaga wannan wasiƙa ta waka dawo, ko ka zo ko kai kaza kaza, ko ka dau matakin da zaka bata hakokinta. So wanda ake jin labarinsa kenan. To sai a saki wannan mata sakin maslaha a kotu, a bata dama tayi idda tayi aure. Shine wanda malamai suke cewa idan mijin ya dawo kafin ta tare, ma'ana kafin ko da an daura aure da wannan mijin, tunda wancan a sakin na maslaha ne za a iya tashin sa wanda alƙali ya kotu. Sai mijin ya dawo ana taron daurin aurenta, to daurin auren ya wargaje, ko kuma an daura auren an dauko amarya za a tafi gidan miji, sai ga mijin ta ya dawo, to shikenan. Wasu suka ce tana da khayar anan, an ba ta zabi ko ta zauna da wannan ko wancan mai gudun. Wasu kuma suka ce a in ta tare fatar bidduhuli, idan wannan mijin sabo ya tare da ita, to shikenan ta tsere ma wancan mijin, ba shi da ta cewa akan wannan saki da aka yi na maslaha. Waɗannan matsalolin suna gaba, za mu zo kansu insha Allah. Wanda ya ce malam faɗin ballighu anni walau aya, hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila fala haraj man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Ballighu anni walau aya, aya anan yana nufin jumla, ba wai aya ta qur'ani ba, ba sai aya ta qur'ani ba. Duk wani sako ko aya qur'anin ce ko hadisin manzon Allah ne wanda kaji ka rike, to ka isarwa da wanda bai sani ba. Ma'ana da kowa zai ce, shi yasa muka ce mafi karantan matakin ilimin ka a sunnar annabi ka haddace hadisi 50 na cin al-arba'un nawawiya. Duk musulmin da bai haddace maganar annabi 50 ba yana da problem babba. A ce a aiko maka annabi amma a cikin kwakwalwarka babu maganganunsa guda 50, akwai problem. Shi yasa muka fito da wata daura a Kano ta kowa ya haddace al-arba'un nawawiya, mafi karanci kan ma kai karatu mai yawa wannan hadisi 40 ko 50, tunda Ibn Rajab ya kara 10 sun zama 50. In ka da cewa wannan hadisi 50, to ka samu wato akalla dai zaka iya jawo maganar annabi guda 50, ai kaga ka kara san annabi. Amma a cikin musulmi yanzu, miliyoyin musulmi, wanda zai iya kawo maka maganar annabi 10 bai tuntube ba kadan ne. A ce ka hadisi 10 kawo na daya, kan ma ka faɗi wanda ya ruwaito shi, kai ka kashi daidai, ko Bukhari ko Muslim ko rubabbe ne ma kawo shi daidai yadda yake a ruban, kawo shi haka. Sai an yi wasan kura sosai, kaga akwai matsala. Ina magana kana san annabi maganar sa 50 ta gagare ka, amma yanzu wani ka ce ya maka quotation din ko quotation din wasu maganganu na wasu fitsararrun mutane a duniya, sai ka maka guda 1000. To kaga akwai matsala. Saboda haka wannan hadisi zaburarwa ce na aje a haddace. Shi yasa Imam Nawawi yake ga akalla kenan a matakin farko na musulunci ka zama kana da hadisi 50. Mun ko muka ce akalla kuma ya zama kana da izu 2 daga amma zuwa nasi. Duk musulmi a ce in an bude amma zuwa nasi zai karanta daidai. To wallahi muka samu wannan mun ci gaba. Al-Qur'ani kana da izu 2, a hadisi kana da 40 nawiya, a fiqhu kana da akhdari, a zikiri kana da hisnul muslim, to ka samu na sallah. Amma wafi yawa masu cewa su je su samu na sallah, ƙarya suke ba samu na sallah ba. An ka samu sallah ka gama, sallah da take da matsala sama da 1000, kuma sallah wacce? Ai addinin gaba ɗaya kusan kaso 50 sallah ne. Saboda haka wannan shi ne. Akwai saƙonni na bayin Allah da suka kawo shadda yaji 10, nawa kenan yaji 10 turmi ɗaya kenan ko, daga wani bawan Allah fi sabilillah, Allah ya ji kan mahaifinsa ya shirar masa da ƴaƴansa. Alqur'ani guda ɗaya daga wani bawan Allah, 200 daga wani fi sabilillah, asali malan haihuwa ta 10 amma babu wanda ya rayu, amma dai kin more mutumin da yake da yaya goma a lahira kanana, ai wannan kaga bai shiga aljanna ba, sai dai wani abu daban kuma. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata yana musu wa'azi, yace duk wacce ƴaƴanta uku suka rasu tai hakuri ta bawa Allah, bata tsaya wani canfa-canfa ko wani maganganun surkulla ba, ta bawa Allah to za su zama dalilin shigar ta aljanna. Sai wata mata ta ce, ya Rasulullah, koda biyu ne? Annabi ya ce, koda biyu ne. A wata ruwaya ma ya ce, koda ɗaya ne. Saboda haka duk ƴaƴan nan, kamar yadda ya zo hadisin Bukhari na Samurah bin Jundub, suna ƙarƙashin kafalar Annabi Ibrahim. Ranar alkiyama za a bazo ƴaƴan a ce ko ya tafi wajen mahaifinsa, sai yara ƴan ƙanana su taho su zo su ririke babansu. Shi kuma baban watakila ya yi wata tsiya, yana zanzara ido ina za a ce ya yi. Su kuma ga yara ƴan ƙanana suna ga babanmu, ga babanmu, ga babanmu. Sai Allah mai tausayi ya ce, ka ci albarkacin waɗannan ƴan ƙanana, ku ja babanku ku tafi aljanna. Saboda haka wanda ɗansa bai taɓa mutuwa ba, a lokacin zai riƙi yatsa ina ma wasu ɗan mutu haka. Ba dai a san su mutun ba daɗi, amma dai su ɗan mutun haka wani abun. Saboda wannan in ya girma bin sifa ne. Saboda ka san da ya kai 18 shikenan ko raba gari tsakaninka da shi, sai in yayi alheri a baka, in baka miki kyan tarbiya ba ya bi ka. Saboda haka in ya girma akwai moriya, in ya rasu yana ƙarami ma akwai moriya. Saboda haka wannan ba baƙin ciki ba ne, ma murna za mu taya ki in kika yi haƙuri da wannan rasuwa guda goma, ko kai haƙuri, to Allah subhanahu wa ta'ala zai baki aljanna sakamakon ƴaƴanki guda goma da wato suka rasu. Wata ita ake kira sakala, wato mai wabi. Har akwai ana cewa yana kuka laka sakala, wato kullum a cikin kuka take, mai irin wannan a cikin Larabawa, kullum a cikin kuka take. An ce ba da yanda yasa aka saya sayyidina Abubakar, Abubakar kenan babarsa, duk ƴaƴan da ta haifa rasuwa suke, daga kansa ya fara tsayawa, shi ta sa masa dama suna kira Bakar, shine dan da ya tsaya, ko dan fari, ko dan da wato ƴan uwansa da yawa suka rasu shi kuma ya tsaya. Mu anan me ake kiransa? Tanko wanda ya biyo mata. Yawwa, wanda ya tsaya a cikin tana taihuwa yana mutuwa, sai Allah ya bata ɗaya ya tsaya, yana da suna a Hausa. Rabo, rabo wanda aka dade ba a samu ba, aka same shi da kyar, ana kiransa rabo. Wai filo, ai kai da filo. To an ba ku assignment, sai a zo da shi gobe. Kuma ina yin zubar da jini a lokacin haihuwa, saboda haka nake roƙon addu'a Allah ya bani masu rayuwa, kuma ya raba ni da yawan zubar jini. Maganar zubar jini za mu miki addu'a, amma kamata ki samu gani, likitan gani ya baki shawarwari, watakila akwai abubuwa a ilmance a likitance da za su taimaka wannan jinin ya tsaya. 200 daga wani dan uwa yace, malam Ayuba an yi mini sata ne, nake roƙon addu'a Allah ya dawo min da kayana. To yafi Allah ya shiri barawo ya dama da kayanka. 500 daga wani dan uwa a asusun marayu, Allah ya kai ladan ga malam Ja'far Mahmud Adam. Malam Ja'far Mahmud Adam sai dai kai masa addu'a, tunda kai ba dan sa bane, ba jikansa bane, ba dan uwansa bane. Wanda yake ba da kuɗi ya ce a kai ma wani, sai babanka ko babarka ko wanda jini ya haɗa ku. Amma jini bai haɗa ku da mutum ba, sai dai ka ce a yi masa addu'a, Allah ya ji kansa ya masa rahama. Akwai mara lafiya a gida da asibitoci, akwai masu buƙatar mallakar gida, masu jarabawa, masu admission, masu neman buɗi, ga su nan dai buƙatu iri-iri, masu neman aure, masu neman Allah ya yi musu talauci, masu buƙatar addu'a shirya ga ƴaƴansu, duk waɗannan addu'o'i an saba yau da gobe. Nas'alullaha bi asma'il husna wa sifatihi al'ula. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'as samawati wal ardi yazzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, inna nas'aluka aljannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allahul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal-mauta rahatan lana min kulli sharr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Ali sudah balik.